أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذوا فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايحك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Allah ta'ala ya kara hada mu a daidai wannan rana ta Talata 21 ga watan Ramadan shekara ta 1447, wanda ya daidai da 10 ga watan Maris 2026 miladiya. A wannan majalisi namu a wannan wata mai alfarma da muka saba, muna karatun tafsirin Al-Qur'ani mai girma, muna suratul Baqara aya ta 97 da 8. Allah ta'ala ya ce, man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal fa inna allaha aduwwun lil kafirin. Lallai duk wanda ya zama makiyi ga Allah, makiyi ga mala'ikunsa, makiyi ga manzanninsa, makiyi ga jibrilu, makiyi ga mikailu, to lallai Allah ta'ala makiyi ne ga kafirai kuwa. Wa laqad anzalna ilayka ayatin bayyinat, haqiqa mun saukar maka da ayoyi bayyananu da ce nuna gaskiyar annabtakanka. Wama ya kafaru biha illa alfasiqun, ba masu kafirce mu ayoyin da muka baka sai fasikai. Aw kullama ahadu ahdan, ashe yanzu duk yayin da aka yi wani alkawari da su, duk yayin da suka yi wani alkawari waɗannan su ahli kitabu, nabadahu fariqun minhum, sai wato wani kungiya daga cikin su sai su yi wulgi da alkawari su wato kautar da wato su warware wani alkawarin da Ubangiji ya yi da su. Bal aktharuhum la yu'minun, bari dai galibin su ba su imani ba ne. Jiya mun gama karanta dalilai da ya sa Ubangiji ya faɗi waɗannan zafafan maganganu a kan ahlul kitabi, na yadda wato ahlul kitabi Yahudawa suka wato shelanta adawa tsakaninsu da Jibril, suka ce wai abin da ya sanya ya zama wato uzuri a wajensu da ya hana su su yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne wai Jibril ne yake mishi wahayi. To shi ne Allah ta'ala ne yake ba su amsa, yake ba su amsa cewa to duk wanda ya ce Jibrilu, duk wanda wato ka gaya musu cewa wato Jibril ko suna so ko ba su da yi, kamar yadda al'adar Ubangiji ne sunnarsa ce in zai aiko annabi Jibril ne yake masa wahayi, to kuma dai lallai shi ne dai saukar da wannan ayoyi wato a cikin kirjinka. Sannan shi ne Ubangiji yake cewa to kuma duk wanda ya zama maƙiyi ga Allah ta'ala, nan da Allah ta'ala ce man kana aduwwan lillahi. Ku duba ku ga abinda Ubangiji, abinda ya faru ba wai cewa suke suna adawa da Ubangiji ba, abinda suka faɗa shi ne suna adawa da Jibril. Amma dan Ubangiji ya nuna maka cewa adawa da Jibril kamar adawa da shi ne, sai ya fara buɗe ayan da cewa duk wanda ke adawa da shi, man kana aduwwan lillahi, duk wanda ya zama maƙiyi ne ga Allah. Wato wannan kace da muka bayyana fada ne akan cewa duk wanda ya adawa da wali daga cikin waliyan Ubangiji, masoyi daga cikin masoyan Ubangiji, daga cikin mala'iku yake ko daga cikin annabawa ko daga cikin salihan bayi, to wannan shi ba ya zama baƙi ne ga Ubangiji. Duk wanda kuma kaga yana son Jibril, yana son annabi, annabawa, yana son mala'iku, yana son manzanni, yana son duk wasu salihan bayi, to da san ubangiji ne yake san su shi sa ubangiji ya bude aya da cewa ban kada aduwwan lillahi duk wanda ya makiyi ga Allah Allah ta'ala ya ce wanda ya makiyi ga Allah wa mala'ikati kuma ya makiyi ga mala'ikunsa wa rasulihi kuma makiyi ga manzanninsa wannan yana nuna maka wato yana nuna mana cewa wato jibintan mala'iku da jibintan manzanni a dunkuliya daga cikin abin da yake shiga-shigan imani ya daga cikin abin da imani da su wajibi ne dole mutum a samu ya imani da su tunda ba zai yiwu mutum ya zama masoyinsu ba sai in ya yarda akwai su sai ya imani da su kamar yadda bayan da mutum ya ji baya san su sai in ya kafirce musu saboda haka anan da aka ce man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi ishara ce zuwa ga cewa wato wajibi ne kowane wanda yake amsa sunan musulunci ya imani da manzannin Allah kamar yadda dole ya yi imani da mala'ikun ubangiji zai imani da su a dunkule kuma zai imani da su a fillafilla daki daki waɗanda aka ba mu labarin sunayensu ba kowane mala'iku ne ubangiji ya baya mu labarinsu ba kamar yadda ba kowane manzanni ubangiji ya ba mu labarinsu ba saboda a dunkule za mu tani imani da su duka amma waɗanda ubangiji ya ba mu labari a keɓe to su kuma wannan wajibi ne kuma bayan mun yi imani a dunkulancan kuma mu zo mu ƙara wani imani ƙari akan wannan imanin wanda za mu yi imani da shi wannan wanda ubangiji ya ayyana ya ce mala'ika wane ko manzo wane sadaka nan malamai suna fitar da wasu abubuwa masu mahimmanci fadan Allah ta'ala da yake cewa man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi cewa mala'ikunsa da kuma manzanninsa imani da mala'iku da imani da manzanni malamai karkashin wannan suna fitar da wasu manyan shikashikai wanda suke zama wato tussa ne na imani na wato imanin musulmi shine wato duk wanda ya riya cewa shi bai imani da mala'iku ba da manzanni baki daya yace shi bai imani da mala'iku ba bai imani da manzanni baki daya ko kuma yace a shi musulmi shi wato mala'iku da manzanni duka makiyansa ne baki daya su kutun din su dukan su na farko su da karshen su wanda sai wanda bai sani ba to wannan a wajen musulmai wannan ba musulmi bane a wajen musulmai wannan ba musulmi bane ba mu'mini bane saboda daga cikin shiga-shigan imani yace ya sarar da wasu daga ciki shiga-shigan imani guda shida manzo Allah ya faɗa cikin hadisin Jibrilu akwai imani da mala'iku akwai imani da manzanni shi ma sai bai je da su ba sadaka a wannan a wajen musulmai shi bai zama musulmi ba idan yana rayuwa ce a inda wato in yana rayuwa ne inda wato daular musulunci take da ƙarfinta to wannan abin da ba yake a wajen malamai shi ne yinsa ta abu za a je a nemi tubansa ko dai ya tuba shi ke nan to shi ya dawo a ci gaba da ma'aula da shi ma'aula ta musulmi in ko bai tuba to kuma wannan kisa za a masa wannan shi ne imani da manzanni ko imani da wato mala'iku a dunkule to idan kuma da zai ce yanzu ya yi imani da manzanni a dunkule ya yi imani da wato mala'iku a dunkule amma sai ya fitar da wasu daga ciki wasu daga ciki wanda aka riga aka tabbatar ya tabbata cewa su mala'iku ne tabbata da ingantaccen tabbata to yanzu shi ma wannan ba zai fushe shi ba ya ce ai ya yi imani da mala'iku a dunkule amma bai imani cewa akwai Isra'il da misali yanzu misali mutum ya ce akwai Isra'il bai dare shi ba ko yace malakul maut bai dare shi ba ko yace bai dada wato wannan malakai da suke zuwa da suke zuwa wato wajen dan adam a kabari ba yace bai dada su ba bayan wato waɗannan tabbatar su tabbata ne ingantaccen tabbata to yanzu wannan za a tabbatar mashi da hujja ne a ga mace waɗannan sun tabbata sun tabbata idan yace kuma har yanzu bai dada shi bai dada ba to ka riga bayan an riga an tsaye mashi da hujja an gaya masa tunda shi ba wannan zai mutu yana kafiri in ya mutu a haka kuma in a cikin daular musulunci ne za a nemi tubansa in bai tuba ba za a dauke da musulunci a kansa haka idan ya zo ya ce shi a cikin wato mala'ikun Allah ta'ala sai ya ce a shi a ciki akwai kamar Isra'ilu makiyinsa ne ko Jibril makiyinsa ne ko kaza wani makiyinsa ne ni ba na kansu ya ce a ai wannan masoya ubangiji ne ba in ka so su za ka so su ne san ubangiji in kuma ka ki su za ka ki su ne san ƴan ubangiji ya ce shi a baya ji baya kansu to kaga wannan yana da ba zai ki su ba sai in yana kin imani da su shi ma wannan duk malamai za su san shi a ciki mala'iku suna da aikace da yawa ba wai wato zubi ɗaya suke ba daga ciki akwai shugabansu ubangiji ya riga ga mana cewa ba ya yi su da mukafukai alhamdulillahi fatir samawati wal ardi ja'il mala'ikati rusulan wali adli hatim mathna wa thulatha wa ruba ya fada cewa ya yi su da mukafukai amma kyawawan halittu ne su mala'iku duk inda ka gansu ina jin ko ba su irin zane zanen da kake gani ba wani ake zanen wai ya yi daidai ne ba amma za ka ga ba sa zana mala'iku da mummunanka ba za a ga sun yi musu wani kama mai kyau saboda mala'iku kyawawan halitta ne na Ubangiji. To a ciki su ba zini ɗaya suke ba, kowanne akwai wanda Ubangiji ya ba shi kowa aikin da yake yi. Kamar mala'ika Jibrilu shi shi ne shugabansu a cikin mala'ikun baki ɗaya, sannan kuma aikin da yake yi sai ya zama aiki ne da Ubangiji ya fito a cikin aikace-aikacen da yake yi, shi ne abin da aka ba shi na kulawa da wahayi, shi ne wato manzo da Ubangiji ke aiko shi daga sama zuwa manzannisa da suke ƙasa, shi ne ke zama wato kamar jakada, farin jakada tsakanin Ubangiji da kuma wato wanda suke rayuwa a wannan duniya ɗin. Shi aka wato sanya shi ya kula da wahayi, kamar yadda wato Allah ta'ala ya faɗa cewa nazalahu ala qalbika, shi ne ya sassaukar a zuciyanka shi Jibrilu ɗin. Mikael kuma shi kuma wato kamar yadda shi ma hadisi wanda muka karanta hadisin da Abdullahi dan Abbas ɗin nan, shi ma ya gabata shi ke kula da alƙabar, shi ke kula da wato yabanya da kuma ruwan sama da arziki da tsirrai da waye da sauransu duk wannan yana ƙarƙashin ofis ne nashi. Wannan aka ce maka wai shi ke kula da nan, ba ana nuna bai da martaimaka ba, a'a ana magana dai shi ke kula da waɗannan abubuwa, shi kamar shi ne kifa na wannan abin da. Shi kuma Israfil shi ne da ukunsu, shi shi ne wanda ke kula da wato ɓangaren busan ƙaho, shi ne sahibu suwa. In ka yanci za a busa ƙaho, to wannan yana ƙarƙashin wato Israfil. To kaga wannan Mikael da Jibril wanda kai ɗaya sun zo a cikin Ƙur'ani, da mutum zai zo ce shi bai ji akwai Israfil ba, shi bai san wani Israfil ba, Israfil nan bai ji akwai shi ba gaskiya, sai a gaya mishi hadisi cewa hadisi ya tabbata cikin sahih Muslim da littattafai da dama, kuma malamai ba su tantaban tabbatar Israfil. Daga cikin hadisai da suka tabbata cewa lallai akwai wannan bawan Allah shi mala'ikan nan, shi ne hadisin da za a cikin sahih Muslim, hadisin wannan Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf da yake ruwaitowa daga Aisha, yana tana ba shi labarin cewa manzala in ya tashi da dare, to idan zai buɗe sallarsa na dare da shi, wato in zai buɗe sallarsa na dare, to yakan buɗe da wata addu'a, Allahumma rabb Jibra'il wa Mika'il, Allahumma rabb Jibra'il, haka yazo a cikin riwayar Jibra'il wa Isra'il, Allahumma rabb Jibra'il wa Mika'il wa Isra'il, fatir as-samawati wal ard, anta tahkum bayna 'ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Wala shi ne addu'a da manzala yake yi yayin da tashi zai yi sallar dare, Allahumma rabb Jibra'il wa Mika'il wa Israfil, aga anan ya tabbatar da sunan Israfil. Wala yana cikin addu'a da ake yin za a yi sallar dare, ko yanzu ana Ramadan nan in za ka shiga sallar babu laifi ka karanta, kana cewa ya Ubangiji, Ubangijin Jibril, Ubangijin Mika'il, Ubangijin Israfil wanda ya tsage sammai da ƙasai da sauransu da sauransu. To banda wannan kuma akwai daga cikin mala'ikun kuma akwai wanda ake kira shi Malik, shi bai zo da wannan il din ba, Jibril, Mika'il, Israfil bai zo da shi ba, amma ya zo da sunan Malik. Allah ta'ala ya faɗa shi ba a cikin Qur'ani, wa qalu ya Malik liqdi alaina rabbuk qala innakum makithun, ya faɗa idan mutum ya zo ya ce to shi yanzu dai yana akwai mala'ikun Allah ta'ala, ba da akwai Malik ba, sai a ga musu wannan aya, sai ma ga musu wannan aya aka ce masa wato akwai wani mala'ika da sunansa Malik, saboda ya zo a cikin aya wa qalu ya Malik liqdi alaina rabbuk, shi bai da ba, to wannan shi ma zai zama ya mutu ba musulmi ba. To banda shi kuma sai malakul mauti wanda ya shahara a bakunan ruwayi da suka ba Isra'iliyan, ana kira shi Azra'il, ko da za ka ga shi abinda yake yi shi aikin da ba ma so ne, kaga dukkan ba ma san mutuwa, to baka da dama yanzu ka zo kwanciyar da ka ce kai ba ka san shi, saboda yana ɗaukar rai ka ce kai ba ka san shi, a cewa ne yanzu aikin da yake yi ba kana so ko ba ka so, da yau sai da buga sai daban da ba mai san mutuwa, Ubangiji ka yarda ce mu, amma baka da dama ka ce kai ka tsare shi saboda shi mutuwa yake, in an ga shi mutuwa ne wanda baka da dama, saboda me, saboda Ubangiji ya ce duk wanda yake makiyan mala'ikunsa ne shi ma Allah makiyin kafirai ne, kaga kamar kana zaka cin kuɗin kanka ne cikin kafirci. Ubangiji ya faɗi cewa wato akwai wannan malakul mauti, wannan shine sunansa da ya tabbata a cikin kitabu da sunna, Azra'il in an fara isi nasa da wani baliki, Allah ta'ala yana cewa qulita wafaku malakul mauti alladhi wakila bikum, ya faɗi cewa wato wanda ke ɗaukar rayukan ku shine malakul mauti, shi ma yana da wato master shi. Banda wato malakul mauti akwai mala'iku sayyahu da masu yawo, suna shiga masallatai suna kaza suna yawo suna ga ina ne wato ake alkhairi su masu zauna. Banda shi akwai mala'iku wanda suke su aikin su shine su zo su ga wanne ke ce masa addu'a, wanne ke yin hannun jariri su masa mugunyar addu'a, wannan wannan duka wato wazalla ya faɗi wannan idan mutum yace bai ji akwai su ba bayan sun tabbata to sai a tsayar masa da hujja in ba ya tsayar masa da hujja kuma ya fahimta yayi kiru da mazu to yanzu kaga ubangiji wannan aya za ta dauka za ta tabbata kashi cewa fa inna allaha aduwwun lil kafirin ah banda waɗannan malaiku akwai malakani da suke zuwa malaiku ne guda biyu wanda suke zuwa kabarin bawa za su tambaye shi man rabbuka waye waye da sauransu kuma yanda wanda ya tabbata a cikin hadisi da ke cikin musnad imam ahmad hadisin albara ibn azib ya kuma tabbata a cikin sunan abi dawud hadisi ne mai tsawo wanda aka faɗi yanda idan mutum ya rasu bayan an sa shi cikin kabari malaiku nan guda biyu za su zo su wato abin nan su tambaye shi cewa akwai tambayar kabari ko akwai malaiku nan guda biyu wannan wani abu ne mutawatiri ya yi tawatiri duk wanda ya ce shi mai jana su wato zai cire rigar musulunci baki daya wannan abu ne mutawatiri وقام الترمذي يقول و... وفي الباب عن علي وزيد بن ثابت وابن عباس والبراء بن عازب وابي ايوب وانس وجابر وعائشه وابي سعيد يتي اباب وانا بابي نتي باب واتو اكو عذاب القبر اكو سو wannan malakani wanda za su shi maka tambaya kabarinka wannan malaiku guda biyu banda bara ibn azib to akai ali bin abi talib akai zaid bin thabit akai abdullah bin abbas akai wato abi ayyub al ansari akwai Anas bin Malik akwai Jabir akwai Aisha akwai Abu Sa'id al-Khudri yace kulluhum rawa an annabi sallallahu alaihi wasallam fi azab al-qabr dukkan su ruwaito cewa akwai azab al-qabr da kai zuwa tin yace shi bai da akwai azab al-qabr ba to yanzu kaga yanzu wannan zai wato gagayi da imanin sa ne tayi rawa wato imanin sa ne yayi rawa wato kila bai na bashi da imani haka in yace bai da wannan malakadin ba bayan wadannan dumban hadisai da suka zo da kuma suka zo ta hanyoyi wanda suke mu'tabarai to wanda shi ba wato in aka zai mashi da hujja ya zama yace bai jaba to zai zama kamar imanin sa wato bai yayi rawa amma wannan kaga wannan malakanin akwai abin da malamai suka kawo su ce to yanzu mun ka jarki wannan su in aka samu ne ce bai jada mun ka sunan su ba mun ka jarki da yaya da akwai malakan guda biyu akwai bai tsakanin na yaya akwai su da kuma wato ban yadda cewa sunan sa mun ka jarki ba saboda bai zo a hadisi da ya nagamsu da shi ba abin da mutum bacin ai kaga mun ka zarkin wannan shine zaka ga kusan ya shahara a bakunan malamai eh wannan littafi na idza batal abdu ni yanzu bana ganin shi idza batal abdu idan bawa ya razu ja ahu munkarin wannan kiru munkarin da nakiri yanzu su zo masa ko ana tayar ba ko ba tayar ba yanzu ban sani ba ana tayar ba ko yanzu ba ko littafi yanzu ya shude akwai abubuwa da yawa wanda wato akwai barbabiya a ciwo sai ba daidai ne ba ba san da muke yara da aka mun karanta idan yace shi mun ka darke sunan mun ka darke da bai daba saboda hadisin da yazo ya gini akan cewa hadisin shi bai ingata a wajen sa ba to yazo wannan shi ba za a ce masa dami ba ai ba cewa bai ne malaikun ba cewa ai wannan sunan bai da shi ba sunan mun ka darke da yazo ne a wajen hadisi wanda Imam Tirmidhi da wani sa suka fitar hadisin Abbas Muhammad ibn Ishaq al-Qurashi da yake ruwaitowa daga Abu Sa'id al-Sa'id ibn Abi Sa'id al-Khudri daga Abu Hurairah yake mazala yake ruwata daga mazala ya ce idza qubira almayyitu atahu malakani aswadani azraqani yuqalu li ahadihima almunkar wa lil akhar annakir wa yake cewa idan dan adam ya rasu wasu malaiku guda biyu za su zo masu kalan su bakaki aswadani azraqani su kan su bakaki sannan kuma wato idanun su kuma su ma wato shudi bakaki masu duhu wannan saboda wato su zo masa ba wani kama mai da yake su ba wannan baya ko da yake wa halittar malaiku ubangiji yayin su ne kyawawa wannan kaga sun zo ne a wata kama saboda wata jarabawa da kuma wani aiki da ubangiji ya sa su yuqalu ta ce yuqalu da ahadihima almunkar wal akhar annakir ɗaya daga cikin sunansa munkar ɗaya daga cikin sunansa annakir to wannan wasu daga cikin malamai sun inganta wannan hadisi wasu daga cikin su inganta ba akwai wanda ba su inganta ba saboda shi wannan rawi wanda ke rawatawa daga Sa'id ibn Abi Sa'id al-Khudri sunansa Abbas laqabinsa ne Abbas wato amma sunansa Abdurrahman ibn Ishaq al-Qurashi sai kai kaga shi babu laifi abinda zai shahara a wajen mu in mun sa suna mu sa yaro laqabi sai dai mu yanzu laqabin da yana ne ma dai ya zama wani abu ne yake ne ba irin jaya sosai amma dai in ayi wannan babu laifi sunansa Abdurrahman ko aka mishi laqabi da Abbas to yayi wannan babu laifi yadda kaga wannan sunan ba zuba shi ka sawa ba Abbad haka ya kamata ko a rika sawa ko ai laqabi ko a sadiya nan yayi wasu daga cikin malamai saboda shi wannan saduku ne suna ganin kamar ya kadaita da wannan ruwayar bai kamata ce shi kadai yake ji da shi shi kadai yana ruwaitar ruwayan ba. Amma zama al-Bukhari yana cewa shi laysa man yu'tamadu ala himzihi idha khalafa man laysa dunahu, ce shi ba koyaushe ne ake dogaro da ruwaya saboda in ya saba ba abuntattu. Wa in kana liman yu'tamadu fi ba'd, amma wani lokaci ka zo da wasu ruwaya ka ga in ka lura ka ga sun inganta ba yanda aka iya jira amfani da hadisi. Sai ba al-Bukhari kamar yana nuna maka cewa ba koyaushe ne ya kawo hadisi ba za a karba ba. To idan aka samu wani ya ce shi bai da akwai sunan bunka da nakir ba, saboda shi yana ganin wannan bai kamata akwai tsananin wato wato kadaitaka na cewa shi a bakin wannan rawi da aka ji wannan hadisi wannan wato sunan yace bai da akwai wannan sunan ba, to kaga wannan babu laifi ba za a ce wai ya sabu da rigan imaninsa ba. Duk da amma abin da yake mafi inganci shine sunan ya tabbata, saboda shi wanda bawa Allah Abbas ibn Ishaq al-Qurashi yana tare a wato wajen matsayi yana kusa da Muhammad ibn Ishaq sai al-Maghazi wa sayyid, wanda kuma kamar da aka sani a wajen malaman hadisi wannan hadisin sa shi hadisi ne hasan shi ibn Ishaq, saboda shi ma hadisin sa hadisi ne hasan magana mafi inganci. Kuma munka da nakir yazo ya shahara ba kudan malamai ba wai shi kadai aka je na tayaya tawa ba, ya shahara ba kudan malamai suna faɗa zaka ji yana ta faɗa munka da nakir munka da nakir, saboda haka yazo wato ta hanyoyi wanda za a iya lura kan cewa wannan suna ya tabbata. Imam Ahmad yana ta daya tabbatar da wannan suna din kamar da yazo a cikin tabarqat na Abu Ya'la ake yake hikajeci Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam ya tambayi Imam Ahmad cewa hadhihi lafza munkar wa nakir taqulu hadha aw taqulu malakaini, wannan lafazi munkar da nakir ka yadda wannan lafazi ko kuma a kai da malaiku ko bi zaka faɗa? Sai Imam Ahmad ce munkar wa nakir kuma malakani, eh zan ce munkar da nakir amma kuma duk sun malaiku ne din na yadda wannan suna, wanda ke yana maka cewa Imam Ahmad ya yadda wato sunan waɗannan malaiku. Alhasil dai imani da malaiku wani wajibi ne. Allah ta'ala ya riga ya bada labari cewa akwai su wanda ya faɗa ya ayyana ya faɗa mana sunansu a keɓe, to yana dole mutum ya imani da su kuma dole mutum ya je yana son su, ko da ya sa yin wani aiki da shi baya so to dole ji da su dai yana son su. In kuma ya so su zai zama yana son su ne soyayyar Ubangiji, in kuma ya je baya son su to zai ƙi su ne saboda wato ƙiyayya da yake wa Ubangijinsa. Shi yasa a nan Ubangiji yake wato faɗan cewa man kana aduwwan lillahi, duk wanda yake maƙiyi ne ga Allah sai fara nuna wato adawa da za a yi da mala'ikunsa kamar adawa ne ga Allah ta'ala shi kansa, kamar yadda muka sani kuma adawa da manzanninsa shi ma kamar adawa ne da shi Allah shi kansa. In mutum ya ce bai da manzan Allah ba to yanzu kamar yana adawa da Ubangiji ne, ya ce bai da wato annabi Isa ba kamar yadda Yahuda ke faɗa shi ma kamar yana adawa ne da Allah ta'ala, ya ce bai da annabi Dawuda ba ko annabi Sulaiman da su annabawa ba ne ma baki ɗaya, to yadda kaga shi ma kamar yana adawa ne da Allah ta'ala da shi wanda shi ya aiko su. Saboda haka duk wanda ya zo da waɗannan abubuwan da Allah ta'ala da wannan aya yake faɗa to yanzu kamar wato ya zo da wani abin da yake yana warware mashi imani ne baki ɗaya. To shi ka ga mutum yana iya cewa la ilaha illallah amma ko ya warware imaninsa, ba wai kowa ne ya ce la ilaha illallah kuma in an zo ya zo da wani abin da yake warware masa imani kuma in an ce masa shi ba musulmi bane ka ce wai yana cewa la ilaha illallah yana sallah, a'a to ai ya zo da wasu abubuwa ne masu warwarewa, ya ce la ilaha illallah amma an ji ya zagi Allah to wani imanin zai ba zai amfani ne? Ya ce la ilaha illallah ba ce shi bai da akwai annabi, ya yi da akwai annabi Muhammad ba wani shi ba annabi Muhammad ba shine khatamul nabiyina wal mursalin ba, wani imanin zai masa amfani kenan? Abin da masa amfani ba. Saboda haka wato ko da mutum ya ce ya yadda da Qur'ani ya yadda da sunna ya yadda da wato maganganun ya yadda da wato malaikun Ubangiji amma bai yadda da ɗaya daga cikin shiga musulunci ba, to wannan ya warware imaninsa, wannan shine abin da malamai ke faɗa. Allah ta'ala yace ba man kana aduwwan lillahi, duk wanda yake maƙiyi ne ga Allah ta'ala wa mala'ikati da mala'ikunsa wa rusulihi da manzanninsa wa jibril da kuma jibril wa mikala da mikala, haka Allah ta'ala ya faɗi sunan su anan saboda duk da sun shiga cikin mala'iku amma dan tunda akan su aka yi rigimar sai ƙara wato keɓe su da ambato yace wa jibril wa mikala. Jibril haka zaka karanta shi a wannan ruwaya ta mudai Hafs daga Asim haka ya karanta shi da wasu bima din karami wasa dika sai Jibril da kuma wato ba tare da Hamza ba kuma yayi lilam haka ya kira Jibril. Haka galibi ahli Hijaz mutanen Makka da Madina suke karantawa suke cika da Jibril, wannan galibi mutanen Madina suna fi haka suke karanta, haka kuma Abu Amr al-Basri da Asim ibn Abi Najib haka suke karanta, kaga Hafs ma da yake ruwaito ruwaya daga Asim haka haka ya karanta shi yake cewa Jibril da wani kana. To amma akwai lugha ta Tamim da kuma Qais da wasu daga cikin ƴan Najd su suna karanta shi da Jibril da Hamza, Jibril da kuma Mika'il, wanda wannan da shine wato mutanen Kufa galibi suka karanta irin su Hamza az-Zayyat Hamza ibn Habib az-Zayyat da shi da al-Kisa'i kuma riwaya ce da Shu'ba Abubakar ibn Ayyash Shu'ba yake riwayatowa daga Asif kaga Asif yana da yana wadahi guda biyu da yake karantawa kenan yana da wato Jibril kuma yana da Jibra'il ya dukkan wannan ya zo daga shi daga wajen sa amma a lokacin zamu kalla abin a lokacin shi lafazin Jibril zan wato wajen salo 11 diya hanta a karanta wajen salo da ake fada 11 kamar yadda wasu daga cikin Imam al-Akhash daga cikin babban malamin lughar da ya kawo cikin ma'anin al-Qur'an dinsa ce zaka iya kanta kace Jibra'il haka ji a Jibra'il haka da wannan yin madda da kuma ka kawo ya Jibra'il sannan kuma ce za a iya kanta da Jibra'il da yin majin karin yusali sama sannan ce za a iya kanta da kuma Jibril haka da yin majin karin yusali sama amma kuma a karanta shi da wato ril haka yanda muka karanta a baya ji kula a kanta da Jibra'il za a iya kanta da Jibra'il haka ji za a iya kanta da kuma Jibra'il babil hamza babil ayn Jibra'il wannan ce ana iya kantawa haka sannan kuma suna cewa kuma Jibra'il wato dan ja da kadan ayn da lamu akwai yawo sannan kuma ana iya cewa wannan yawo ne a ce Jibra'il haka da aynu amma kuma ba tare da wannan yawo din ba a wani lokaci ana iya canza duk ya din lugha ne ana iya canza wannan lamu din shi ta karshe zuwa nunu a ce wato Jibril an mutaka ji wani an ce baka Jibril kaka fito ai iya su bata baka suna a ba suna yayi daidai Jibril haka ka ga abin ka haka wannan yayi daidai Jibril ko kuma kace Jibra'il da ana karantawa haka kamar yanda wannan shine Jibra'il haka ma wato shi Aban ibn Taghlib ɗaya daga cikin almajirai na Asa ibn Abi Najib al-Kufi ya daga cikin wanda galibi ba a san shi sosai ba wanda suka fi shahara a cikin ɗaliban Asim shine Shu'ba da Hafs amma akwai abin da ta zalim shi ba shi ma babban malami ne da yake ruwaito Qur'ani ta hanyar ta hada isnada sa zuwa ga Asim saboda haka dai akwai wanda suka kanta shi da Jibra'il haka Mikal shi kuma shi ma wannan lokaci ta mutanen Hijaz suna cewa Mikal kamar yadda wato kuma ruwaya ce daga Hafs yake mutuwa daga Asim kuma ruwaya ce da ɗan Madina dukansu su Nafi da sauransu kuma Abu Amr al-Basri kuma wannan shine haka yake kanta shi ma Mika'il wasu daga cike tayi da kai suna kanta Mika'il wannan shine kira'a da Hamza az-Zayyat shine kira'a ta su Kisa'i kuma kira'a ta Ibn Kathir kira'a ta Abu Bakar Shu'ba Ibn Ayyash daga Asim so wannan duk ana karantawa Mika'il ga haka galibi wanda yake kanta Warsh daga Nafi daga zaga yana suke zuwa da shi haka akwai riwaya ba da suke cewa Mika'il ko Mika'il bil ayn kamar yadda shi Muhammad ibn Muhaisin yake faɗa wannan dai na faɗe su ne saboda duk wanda zaka ga sun kana kanta ta faida ahli kitab da ga suna zuwa irin wannan lafaza da kuma har yanzu ba sa irin wannan suna da Mika'il wani aka zaka ga suna ta sabawa to wannan dai yayi wani a ce Jibril Gabriel wani ke wannan jimu da suke mai da shi wato je da suke mai da shi ji wannan kuma wata ka'ida ce ta musamman amma dai a ce Jibril akwai a ce Jibril wannan dai yayi in ka ji sun faɗa ka duk wannan usulubi ne daga cikin su daga cikin usulubi yadda suke kiran wannan suna wannan fadan Allah ta'ala da ce Jibril Mika'il kun ga akwai wani il a wato ƙarshe malamai sun tattauna galibin malamai suka ce wannan sunaye suna nuna wato ma'ana sunan ubangiji na Allah in ka ce Jabir ko Jibr wato kaman an bautar da shi ne zuwa ga il shi ne Allah wannan shi ne abin da in ka ce Jibril Mika'il wanda da kana kokarin ka bautar da wato wannan sunaye ne zuwa ga mahaliccin su wanda ke nuni zuwa ga cewa su hidima ne da kuma bauta suke ma ubangijin su shi ne ma'anan Jibril da Mika'il da sauransu kamar yadda wannan shi ne riwayar al-A'mash Sulaiman ibn Mihran daga Minhal ibn Amr al-Kufi yake ruwaitowa daga Sa'id ibn Jubair daga Abdullahi dan Abbas yake cewa kaman fadin ka ne Abdullahi to in kace Jibril kaman kace Abdullahi ne wannan kaman kace Abdullahi kuma wannan shi ne riwayar Yazid ibn Abdurrahman an-Nahawi daga Ikrimah daga Abdullahi dan Abbas akwai Abdullahi ibn al-Harith al-Basri yake cewa shi lafazin al-il din nan ba'nasa Allah da Ibraniya yaran wannan yaran Yahudanci ne da muke ji muna abin nan ba da aka iya inda suka dama ka za a sha ai akwai annabawa a cikin su da yawa duk da akwai mugaye fitinannu a cikin su to amma kuma dai akwai annabawa to wannan shi lafazin il shine Allahu a larabci wasu daga cikin malamai sun ce fadan Allah ta'ala da kita la yaqbuna fi mu'minin illa wala zimma mujahid abu majlis lahiq ibn sudais lahiq ibn humayd as-sadusi suka ce wannan illan abinda ake magana wato ba sa kiyaye alƙawarin ubangiji ba sa kiyaye lamarin illa shine Allah la yaqbuna Allah ba sa kiyaye ubangiji wannan illa ma'anahu Allah ɗaya daga cikin fasara yayin guda biyu da malamai suka yi wasu kace illan anan shine al-qaraba saboda haka anan kaga idan ya tabbata cewa Jibril Mika'il wannan ana dangata ubangiji ne to kaga shine yayin ma'anan Jabir da Mika da wayar sauransu wannan sai ya zama ɗaya daga cikin sunaye da suke da hidima ga ubangiji eh wato ba zai zama ma'ana yake guda ɗaya ba kaman kai da kace Shamsuddin Nuruddin Qamaruddin wannan kaga din din da guda ɗaya ne amma Shamsu daban Nuru daban kamaru daban duka yana nuni zuwa ga haske to shi ma haka Jabir da Mika da sauransu duka wannan yana nuni zuwa ga wani hidima ce ko kuma bauta ko wani wato mutum ya zama shi na Allah ne shi Allah ta'ala sai ya ce man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mika'ila duk wanda ya zama makiyi ga Allah ta'ala makiyi ga malaikunsa makiyi ga manzanninsa makiyi ga jibril makiyi ga mika'ilu fa inna allaha aduwwun lil kafirina lalle Allah ta'ala makiyi ne ga kafirai anan Allah ta'ala kullun sai ya ce fa innahu ba ai ka cikin da ya ce duk wanda yake makiyi Allah ne da wale da wale da wale to dai shi din makiyi ne ga kafirai da sai dai ya faɗa haka yace fa innahu lalle shi ba sai ya faɗi cewa sai lalle Allah ba tunda ai ya faɗa ubangiji a baya ya faɗi sunan Rabbul Jalal ce man kada aduwwan lillahi a faɗa a baya da ba mai sa ubangiji ya maimaita cewa fa innallaha ko mi sai da ya tashi da cewa aduwwun lillahi yahudi makiyi ne na yahudawa ba tunda su kai ne to sai ce makiyi ne ga kafirai dai ya nuna maka cewa to duk wanda yake adawa da waɗannan mala'iku to shi ma baki Allah shi ma baki Allah ta'ala ne kuma yayin nuna maka cewa duk wanda ya mutu ara da Yahudawa na kin waɗannan mala'iku to shi kafiri ne sai ya ce to fa idan laha aduwwun lil kafirin dan ka fahimci cewa to duk wanda ya cire imani da mala'iku daga cikin wato qawusin imaninsa shi to wannan ya zama kafiri ya zama musulmi ba wala ka kamar yadda muka sha fara mutum da iya zuwa ga la ilaha illallah gari ga garawdinta amma kuma wato yanzu da wani abu da ke wurin wasu imani wannan wani abu ne wanda yake ana iya samu kaga mutum ya ce la ilaha illallah ba kuma bai zo da mala'iku da imani da mala'iku ba ko ce shi da akwai daga cikin mala'iku wanda shi baya san sa shi mai san jibril a shi mai san israfil a shi mai san malakul maut malakul maut ba ka dole sai ka so aikin sa ba ai aikin da yake ba ba so kamar da na faɗa amma dai shi ne ka so shi da shi mala'ikan ubangiji ne dole ka so shi kuma ka so shi aikin da yake yi a matsayin shi na wanda yake aikin da ubangiji ya sa shi amma kai bangaren ka ce kana son mutuwa yazo kanka a to wannan ba dole ba ai ba dole ba ba dole ba sai ka ce kana son mutuwa ba kace da ce za mu so mutuwa wa dawon takrim malai ba ku ne ba zai yi ka ce wai ubangiji yayi ba mu son mutuwa kuma kace muna son mutuwa wato kuma mu kallafa maka mu son mutuwa ba wanda sai in yi mai ne ya ratsa mu ya shiga a Allah ta'ala da yace fa inna laha aduwwun lil kafirin me yasa ubangiji yace shi ubangiji makiyi ne ga kafirai a wato yana wato kokarin diga wannan bayan gudawa da suke cewa su ba su san ubangiji iPhone ba san Jibril ne ya nuna maka cewa duk wanda yake masoyi ubangiji ne yace shi baya sai kawai ka dasa ga ba da shi to ubangiji baya san ka wannan shine a ce abin da tabbata a cikin hadisi sahihi hadisi ingantacce wanda wato Shariq ibn Abdullah ibn Abi Lahab al-Madani yake rawaito daga Abu Ibn Yasar daga Abu Huraira Abu Hurairah cewa manzo Allah yace Allah ta'ala yace man 'ada li waliyan faqad amantuhu bil harb duk wanda ya adawa da wani wali na wanda nake so to zan shedanta mushi yaki wannan al wali Allah ta'ala ya faɗi menene wali taka ya faɗa a cikin Yunus cewa inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kam yattaqun ko wani ya riga ko duk wanda yake da imani duk mutum ya bi ka imani ya bi ka tabbata ya zama wali to ara wani kuma adawa da shi ka ce ba ka san shi baki daya musulmi ba yake musulmi sai dai yaji baya ka wani laifin sa yanzu misali kamar danka ne danka wanda yake wato yana da wata dabi'a da baka so zaka ji baka san wannan dabi'a a tare da shi amma shi in ka baki daya baka ce baka san shi baki daya to haka ci ba musulmi yake duk laifin da musulmi yayi mutakar ya da imani to ko yaya zaka ji kana san wannan bangaren imanin nasa bangaren kuma da baka san shi to wannan kuma bangaren ne yake samu ubangiji wannan kuma ta magana ce da mu wannan haka wajibi muje muna wato jibintan wanda yake san Allah da manzansa muje kuma ba ma san wanda yake san wanda ya tsada Allah da manzansa Allah ta'ala ta lati taqidu aduwi wa aduwakum awliya kar ku riki makiyana makiyanku abin da zaku jibinta ku so su to anan ubangiji da yake fa inna la aduwwul kafirina ya faɗi haka saboda ya ga maka cewa duk wanda yace zai yi adawa da Jibril da Mika'il da manzanninsa, to zai yana adawa ne da wanda Ubangiji yake so. To shi kuma wanda Ubangiji na san bawan Allah, kace zaka adawa da shi, to shi ke nake da bawan Allah shi ba da shi ake fada ba, shi ya riga ya wato tsuguna wato jifa ta wuce kansa kuma Ubangiji ne shi da kansa ya shelanta cewa zai fada da kai. Allah ta'ala kai fada cewa faqad azantuhu bil harbi, haka yazo a cikin riwaya faqad azantuhu bil harbi. Da ga wasu daga cikin malamai irin Ibn Taymiyyah sukan fadi ne ko al-hajj ce al-muharaba, saboda wannan shine ma'anar da ba muharaba, wato kai ga yadda kake fada da shi masoyin Ubangiji, shi Ubangiji yana fada da kai, shi ne muharaba, kuna kikkiniya da juna, wannan shine ma'anar. A wato kila Ibn Taymiyyah ya samu wannan lafazin muharaba inda a wasu daga cikin riwayoyi, ko kuma don ya nuna maka cewa ko ishara ne zuwa ga cewa ga al-harbu ma'anahu al-muharaba. Naga watakila ya samu daga Ibn Jarir al-Tabari ne, naga al-Tabari shi ma ne tashi kawo wannan hadisi, haka ya kawo shi yake cewa Ubangiji ya ce mana adali maliyam barakallahu bil muharaba, da kila na Ibn Taymiyyah ya dauko, zaka Ibn Taymiyyah dai yana yawan maimaita wannan hadisi amma ba lafazin bil harbi ba, man adali waliyam faqad azantuhu bil harbi, shi ba kake cewa ba sai faqad azantuhu bil muharaba, haka Ibn Taymiyyah yake kawo. To ko dai waya samu ko kuma ishara ce zuwa ga wato asalin ma'anar al-harbu anan, ko kuma wato haka wasu daga cikin malamai suke itlaqi kamar yadda na gaya muku a kabari, haka ya kawo shi. Saboda haka anan dai duk wanda ya adawa da malaikun Ubangiji, to wannan ya adawa ne da Ubangiji, Ubangiji ne yake adawa da shi, kuma Ubangiji sai ya kai shi kasa. Wannan shine abin da Ubangiji nan yake gwada mana a wannan hadisi na Abu Huraira. Akwai mutane guda hudu ko biyar da malamai suke cewa ba a faɗa da su, ba a fara da irin waɗannan mutane, in ka je kace zaka fada da su, to kai zaka dama kanka. Wannan Ibn Hibban al-Busti ya kawo wannan maganan a cikin Rawdatul Uqala dinsa, yace masu hankali ba sa magana da wasu mutane guda hudu, shi ne sai yace al-aqilu mai hankali la yastahqiru ahadan, baya zuwa kawai ya dinga wulakanta mutum, kawai dan adam ka ganshi kai ba kai halice shi baka ta wulakanta shi, to mai hankali baya haka, la'anna man istahqara as-sultana, duk wanda ya zama wato yana wulakanta mutane, ya zama wanda ka zo kana wulakanta wa Ubangiji ya rubuta mashi zai bashi mulki nan gaba, ko zai bashi iko, ko zai bashi karfi, to afsada duniyahu, ya bata duniyarsa. Wannan galibi wannan sa akwai wannan misali sosai, kamar mata aboki ya zama mata ta bar mata yara, shikenan sai ta kama yaranta kuma da azaba da fitina da hada su da mahaifinsu. To kuma sai ka gani daga bayan Ubangiji, tunda da zamanin Ubangiji shike raba rahamarsa, ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ita fi al-hayat ad-dunya, Ubangiji shike raba wato rahamarsa, sai ga ke da kika ba ki san wancan dan dan kishi yake, Ubangiji ya yalaba a gidan shi ne zakka, ya raba ya kafaka shi. To kaga yayi da aka tashi da ke da mijinki da sauran yaranki, in kuna za ku zo ku samu ya ba ku duniya, to in yana tuna abin da kika yi mishi kin ga shikenan kin ba ta duniya. Shi yasa malamai ke cewa duk zakaran da Allah ya nafa da tara, ka je ka wulakanta shi, to ka wulakanta duniyanka, dan in ka je in gudan da Ubangiji inda ya bata duniya a hannunsa, ko dai ka zo ya gintsiye ya bi maka za ka duniya, ko kuma ki maka, to ka kaɓa ta duniya, ba za ka samu duniyan ba. Shi yasa wulakanta ɗan adam wani abu ne wanda yake mai hankali, ba ma musulmi kawai ba, mai hankali ne bai wannan, ba a zuwa haka nan kawai dan kuna wani saɓani da shi, ba wai wulakanci ya maka wani wulakancin daga kai da kake son za ka raba ba, a'a kawai haka nan ka ganshi ka dinga ma mutanen kallon hadarin kaji, ni fa ban san huda talakawa nan, ni fa kaza arziki kamar tsuntsu, arziki kamar tsuntsu. Yanzu ko dan gata da za ku da wani lokaci muna dan dai wato kokarin fadan cewa ba zai taba talauci ba har abada, wannan muna fadana Ubangiji ne, Ubangiji ya ga dama ni ya kai zai yi kawai kamar ruwan sama, kawai ba a yi ba, kuma yanzu ka kaddara za a dauke shi a dauke shi a kai shi wata uwa duniya a fara access da arzikin, ba yana matalaucin ba, yana matalauci. Shi yasa wato karka wa kare garin ga Ubangiji ya baka wata falala, kai kuma ka dinga raida wani falala wa na Ubangiji nake rabawa, ba wa iyawa kowa ne ba, zaka ga in neman kuɗi ne wani ya shekara 40 bai tara 40,000 ba, kai kuma ka shekara 4 amma ka tara miliyan 40, to kaga abin ba wayo ne ba, wani ya ji ka wayo, wani ya zaka da kuɗin ba, wani galibin masu kuɗi wanda suke sarrafa musu kuɗin ai sun fi su wayo, amma zaka shi Ubangiji bai basu ba saboda wannan lamari na Ubangiji, wato baiwa ce ta Ubangiji. Allah ta'ala sai Ibn Hibban yake cewa kuma wa man istahqara al-atqiya ahlaka dina, wannan shi ne abin sana kawo wannan magana ta Ibn Hibban, yace duk wanda ya samu masu takawa wanda Allah yake son su, yaje yace shi adawa da su zai yi, to ya bata addinin sa, saboda to ai shi ingidan wanda ubangiji yake so mai takawa ne kace zaka fada da shi to ubangiji ya ce kuma kai shi wanda fada da kai to kuma wanda addini kake da shi kana fada da ubangiji ya addini man adali wali fa kada azatu bil haqq saboda haka yake cewa to man istahqar al atqiya duk wanda ya zama ya dasa gaban fada da masu addini to ya bata addinin sa wanda zaka ga da yawa za ka ana samu a cikin mutane zaka ga kawai ana magana zaka ga an fara da yi magana usazu haka ko ai usayyidi ne ai usazu ne to ai za da ala wasu ban gani haka ba wato ba so ko aure zai je ne ba to ke yanzu usazu zaki kawo mana wato wannan Allah yake cewa ba su masu addini kenan ba to wallahi ba addini an bata shi a gida an bata addini kenan ba wai yana cewa su usazu wai ba ma dan jaba kan bane usazu sai mun gyara wato akwai abin da kai ka san baka saba ka iya ba to da Allah ka dena zuwa kana zuwa kana jawo magana ka san kai baka iya gudanarwa ba ko san administration sai ka iya to shi usazu tun da ya fara da hadda Qur'ani ne yake yi haka da kanta fadikan sa da waye shi ba mai saba an ga bashi shugabancin mutane yana iya gudanar da su ba to da an bashi an ce ka je kai jagorancin mutane sai ya ci amana bai sani bane bai iya bane to sai a ce a duk usazu ya kasake a kaka faɗa haka in ka faɗa haka to ai kuma addini kake magana kenan in ka ce duk usazu Umar Bausar bane amma in tura suna kiddubo wanda ya kowa iya zai shiga akwai Umar a ciki kuma maza da usazu ne ba ba usazu bane shi au da shi ne shugaban usazu ba shi ne shugaban sama amma kaga ya kowa iya shugabanci a gidansa da ina ko kuma a an ta ba wani usazu aure shi ko da bai iya rike aure ba ai bai da experience bai je ya wani waje ba bai iya kaza ba ya je ya bankuta ko ya dake ta da dare ya ci kana ya usazu ya kasake to amma ni duk da haka ne a bi a hankali kar a ce za a ji usazu saboda addinin sa a kishi saboda halin sa a ce eh a ce usazu akwai wasu wanda suke ba su da hali wanda kaga kai adalci kenan kai adalci amma kar ka ce wai ai duk haka suke kamar ma wai addini da suke karantawa shike koya musu wannan rashin mutuncin to kaga ka kunna a dawa ko tsakaninka da ubangiji shine yake cewa man istahqara al atqiya duk wanda ya wato dasa wato wutan gaba tsakanin shi da mutanen kirki usazai ba su takawa to ya halaka da addinin sa sai abu na uku da na hudu in fada saboda kawai a fa'ida malam ce man istahqara al ikhwan duk wanda zama alaƙar wato ɗabi'a su kenan kullum ya samu ƴan uwansa ya wulaƙanta wai kai ya maka laifi wai kai ɗan uwanka yana maka kana hadarin kaji dan haka kai kana da dama ka wulaƙanta shi wulaƙanci da ka ga dama ka je cikin wato mutane kuna hira ka je ka bada shi ka wulaƙanta shi wannan ba kowa kowa bane ba malam ce to wanda ya wannan afna muru'atahu ya tafi da wato mutunci zan baki daya duk mutunci zan ka tafi da shi saboda dan adam ana maka ana ganin mutuncinka ne da ƴan uwanka da mutane gidanku in kana baka san ka gani wai mutane gidan suna ba kana ko ba su ba kana ka je can wata uwa duniya ka je can inda ba san ka ba san kai waye ba ka je ka kira kai shi mutunci a wajen ka ga ya ra'ayi da kai amma kana zuwa garin kudu sai ka ce sai ka yi rashin mutunci kuma sai ga an yi lafiya lau an yi sai a ce ai dan gidan waye ne ai dan gidan masu gari ne shi kaga da ƴan uwanka ake ganin mutuncinka ake kiyaye maka mutuncinka saboda haka duk wanda ya zama dai a ciki shikenan ya dinga bata mutuncin ɗan uwansa a ce ai shi ya bar ƴan uwansa baki daya to wannan yana ya ba wato al'umma ne na duniya da ba su kashe shi ma ya ba su dama ne kawai wato kowa ya mutu abin da ya ga dama larabawa idan ya zama akwai dan wasu ne yau ne ban fada sai ga dida shi sai za su je shi da masallan larabawa sai to in duk abin da aka taba shi to mu a taba abin ba to idan suka ba da kai aka to wato kamar sun ba da kai ne cewa duk abin da ya ba da kai su ba su ba su kafan sa ba to duk wanda ya je mai yana gigiwan bata ɗan uwansa to wannan kaga mutuncinsa ne yake tafiyarwa abu na ƙarshe shine malam ya ce wa man istahqara al'am duk wanda ya zama amuwa mutanen gari duk in ya gansu kawai da ya gansu shikenan wala ta sa'ir hadaka lin nas kamar da aka bada shi in ya gansu kawai zai wani juya baya da haka shi irin da akwai wanda haka shi ɗabi'a sa haka yake wallahi akwai wani ba ina san faɗi sunansa ba ina dai san in faɗi wato misalin nasa wato da hadima ina ba ta wai shi wannan bawo Allah shi haka yake ne shi duk za na sai zanen dinga lura da shi shi wata kaza ya hango mutane daga nesa ba wani kadai ke ba haka ba zai ba in ce ni kadai a inda zai ka kawai zai wani sitin tuma fuska ne kuma ya wani kawai da kai a masa shi ba dama ne shi waye kai kai kashi kai fitsari kai bacci ka ci abinci ba wani abun da kake yi shi wancan ke yi wanda kai ba ka irinsa shi ne abin da duk ya hada insaniya duk ya hada mu tsakanin mu da wanda yake sama da wanda yake ƙasa amma wani ya gani kawai zai kauce to duk ya zama haka yake wa mutane to shine yake cewa azhaba siyanata hu to tsaro da yake da shi a wajen mutanen to ya tafi da shi saboda haka za a zo ai gobara a gidanka kana yi kuwa ya ga nishi ai bai da mutunci ba da wani ne ya da kare mai fada rijiya a bashi fada rijiya sai ya rubuta da shi ai bai samu wata ba mutane ba za ka zo ka bar kaje wato ka tafi uwa duniya fa ta wuce ka bar iyalinka wani zai far musu su ke madagas su ki zuwa su taimake su saboda mai saboda kana wulakanta su amma da kana zuwa kai faran fadan ku sallama ku waye ku waye ku waye shi zai zai haura su taimake ka to wannan shine abubuwan da malamai suka faɗa almuhim abin sa na kawo ni a nan shine fadin malam cewa man istahqara al-aqiya duk wanda ya wulakanta masu addini wanda ubangiji yake san su to azhaba ahlaka dinahu ya wulakanta wato addinin sa saboda haka wato mu kuda da kyau kware da bisin mu shiga tayi yin kada wani dan yana addinin sa mu ko tsani shi a sa mishi karan tsana ya zama ba kai ka ce kai baka san shi inda wai yana san Allah kuma Allah na san sa kai kuma kace baka san shi a sai da kace baka san wasu dabi'u na sa amma baka ce baka san mumuni ba ki ne ba da wai idan ka fada haka ubangiji ne zai shirya ta fada da kai ko ubangiji ne shirya ta fada da kai kaga abin ba zai kyau ba Allah ta'ala yake cewa fa inna Allaha aduwwul kafirin duk wanda yake adawa da wanda ubangiji yake so masa ya ubangiji mala'ikunsa da annabawansa to Allah ta'ala baki ne ga kafirai Allah ta'ala wato baki ne ga kafirai wanda yake nuna cewa wato yahudawa da suka ce ba su jibril suka shelta adawa da shi da suka kafa take nan wannan shine wannan mafhumin wannan aya Allah ta'ala ya ce wa laqad anzalna ilayka ayatin bayyinat haqiqa mun saukar maka da ayoyi kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayoyi bayyanan da suke nuna gaskiyar annabtakanka kuma ya furo biya ila alfasiqun babu wani wanda zai kafirce mai ayoyin da muke saukan maka da su sai fasikai sai fasikai wannan Allah ta'ala ya faɗa cewa ya saukan maka da annabi ayoyi bayyanannu wanda suke nuna gaskiya ana ta kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an saukan masa da wato alamomi wanda duk wanda ya lura da su zai fahimci cewa shi annabi ne na gaskiya kamar da muka shafa da duk abin da ake mana alayat ayatul anbiya irin bi akwai alayatul hissiyya ijaziyya wasu ayoyi alamomi da kake gani gani na ido da ido kake ganin su cewa kuru gashi wanda ke nuna gaskiya ana takan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da ire-iren sa annabawa da kuma ayatul ilmiya khabariyya ayoyi wanda su kuma wannan na gaibi ne ubangiji ne yake labarta mishi labari shi kuma ya gaya maka to kawai zaka duba ne kaga annabin shi ba ma Allah kada shi kenan sai ka yadda daga cikin ayoyi da ubangiji ya ba wa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan gani na ido suna da yawa daga cikin akwai khatamun nubuwa wanda idan ka duba wato hannunsa na hagu akwai ta tsoka wato karkashin hamatarsa wacce ta fito wanda wannan alama ce dake nuna gaskiyar annabtakansa tun kai maza da yazo ubangiji ma ya halice shi tun kai ya halice shi aka wannan shine gaskiyar al'amari maza da ba halice shi ba sai lokacin da ubangiji ya kaddara ba ya fita da ba ya sun kwanta da shi amma dai an kaddara wannan shine abinda ubangiji wato ayin Qur'ani da sunna suke nuna wa to tun kafin ubangiji ya halice shi ya riga ya bada labari ya ga annabawansa cewa manzo Allah daga cikin alamominsa shine wato za a ga wata tsoka a bangaren hannunsa na hagu to kaga wannan al-ayatul ijazi al-ayat ne wato al-hissiyya ba wai ijazi bane dan ubangiji zai halitta wani da irin wannan wasu abubuwa makamancin wannan amma dai shi a hakkin manzo Allah din ya zama wato shi aya ne aya ce a wajensa banda shi akwai alama da manzala ya faɗa gabanin aiko shi da idan ya wuce wasu daga cikin daskarin abuwa suna wasu sallama daga cikin akwai da manzala ya faɗa cewa a maka kafin aiko ni akwai wani dutse da in ga wucewa sai ya mun sallama ce yanzu nan fa inni la'arifu bil ana yanzu nan zan iya gaya maka dukkan inda zan je wajen wato kaga shi wanda yana kara nuna wato ijazi na wato ayoyi da suke nuna gaskiya da takan manzala sallallahu alaihi wasallam daga ciki bayan an aiko shi akwai yanda ubangiji ya sanya wannan watan da muka muke ganin wannan watan ya dare wani bangaren sa yazo ya sauko kuma shawa suka ganshi daga nan kuma ya ƙara komawa sama wannan zai ce ai wata duniya ce to ubangiji shi ne wanda yake da iko shi ya ga maka kawai ka yadda shi yace an yi haka kawai mun yadda saboda gazgata matsala da muka yi to mun yadda ba wai dago aka yi ba wani zai ce ai wannan wata kila kawai an musu wani abuwa ne ido ai shi abin ya zama sihiri kuma da dabo ke da ai a da gaske haka aka yi yanzu duniya nan ga ta mun tabbatar a harshen masu kimiyya cewa tana juyawa amma kana jin juyawa yanzu zamani kai ka san dai yanzu ai tafiya muka yi dan daga safiya asuba yanzu zuwa magariba ai tafiya muka yi tafiya muke yi amma kai yanzu na alama tafiyar naka babu alama sai da ka wannan labarin ubangiji kamar masa kayansa ne kamar masa abinsa in ya ga baka labari da kai ka yadda haka da ya ce daga cikin bato alamomin masu imani cewa wanda suka imani da gaibi yu'minu bil ghaibi wanda suka imani da gaibi daga ciki akwai wato alamomin da suke na gaskiya a takansa manzo Allah kawai aka ga wato
ruwa da bugowa a rasa ruwa ruwa sai dinga bugowa daga hannunsa ya albarka lokaci daya aka ga haka daga ciki akwai lokaci daban-daban aka gani manzo Allah abinci kadan ne amma manzo Allah yayi abin da yayi kai a ga abinci ko ruwan sha ya wato ya yawaita daga ciki akwai lokacin da ya ga yawa cewa ku je wurin mata mai kama da kaza mai kama da kaza ba musulma ce ba akwai ruwa a wajenta ta ba mu wannan ruwan za mu sha ta bayar mazala ya sha ya ba kuma duk sauran sauraji suka sha kuma aka bayar mata kuma ba abin da ya taba wannan ruwan sallallahu alaihi wasallam mazala kuma ba ta tukuici to kaga da alama ce da take na gaskiya Allah saka manzo Allah Allah ta nake cewa wala qad anzala ilaka ayatin bayyinat lalle mun baka ayoyi bayyananni da suke na gaskiya Allah ta kanka sannan kuma daga ciki akwai wato idan wato akwai bukata ba wai kowace ake haka ba amma in akwai bukata kaga dabbobi sun rugo waje suna masa magana daga ciki akwai taguwa da rugo wajensa ta rugo wajensa ta durkusa ta gaya masa magana cewa me ita mai da mata azaba ka san mita ita ce gaya mun ka daina mata kaza kana mata kaza kana mata kaza tana gaya mun kawo karanka a wajena sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai yanda kawai daga ji sabai wani bai da lafiya manzala yana tabawa kawai shikenan yanda Annabi Isa ke yi yana tabawa shi ne sai ga kawai abu ya jaru ko wato lokacin ya je Khaibar Ali bin Abi Talib da lafiya a idansa manzala kaga yana tabawa shikenan sai nan da nan wato aka sami wannan daga cikin ayarsa babba wanda ma bai masu kowane annabi ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine abin da ya fara cikin sunan Isra'i subhana rabbi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu as-sami'ul basir Allah ta'ala yake cewa da shi tsargiya ta bata ga wanda yayi tafiyan dare da bawansa daga makka kawai ya tsince kansa kawai a baitul maqdis daga nan kuma sai sama kuma daga nan ubangiji ya aka yi sai da zabanin yayi ya me ya faru abuwaye da yawa aka yi amma cikin nunu abinda aka ji aka dawo a lokacin duniya kadan ne amma abinda manzala ya je ya gani kuma a can sama kuma da yawa ubangiji kenan subhanahu wataala ya aka tafi wannan wato sama ta bakwai aka wuce sama ta bakwai aka wuce magana tikewa ya je ya gani da ubangiji ya dawo wannan da ayoyin da suke na gaskiya Allah takan manzala sallallahu alaihi wasallam wanda kuma Quraishawa sun jaraba shi haka da suka jaraba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce to ya ba su labarin abin da ke cikin ke Baitul Maqdis sai ya daga ba su labari ko sun san cewa shi bai taba zuwa ba sai bai taba zuwa ba a lokacin manzo Allah ba yawo yayi ba yawon da yayi zuwa Sham ne kawai zuwa yayi ne ji amma manzo Allah zaka ga ya baka wasu labarin na gaibi daga cikin ayoyinsa da suke na gaskiya Allah ta kasa wanda wannan sun fi girma ba shine babban wannan Qur'ani wannan kundi da Ubangiji ya bashi wannan kundi da ya gagar kowa wanda a wato hatta sauran littafai da suka saura wanda ake cewa wato asira da wani wato wani asali da ubangiji ya saukar ko taura ko injila ko da sauransu aya ce iri daya akwai irin ta Old Testament ko New Testament amma kaje ka karanta in ka dauko na Qur'anin kaje ka hada wancan da sai ka ga ina ayi bambanci da akwai nisa saboda dan yanzu da baka yanda ubangiji ya kiyaye wannan Qur'ani na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya zare wannan Qur'ani da kuma mu'ujizi iri bisa ya jefa kalubale har ya zuwa yanzu ba a samu wanda ya taba gangancin cewa yana Qur'ani ba in ma ya ganganci to daji shi zai bayyana kai da kanka da baka ba iya wani larabci irin zamanin manzo Allah ba ana ga ba za ka ji abin bai dauke bai kama hankalinka ba saboda haka wasu daga cikin wanda suka ce ya zo da Qur'ani ba iya zuwa su suka yi ba kamar alkindi az-zahabi a ce sai ra alamin nubala yana fadan cewa ya ce wai zai zo da shi ba irin wannan Qur'ani da manzo Allah ya zo da shi amma ina sai Allah ta'ala ya tabbata da shi tunda ya cigaba tabewa har ya mutu a haka da dai iya zuwa da abinda Allah ta'ala ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai yanda ubangiji ya bashi wasu dacewa katari na ya amsa wasu tambayoyi da ahli kitabi da ba tantakan yazo an ce su tambaye shi a wannan tambayoyi suna zuwa sai ka gani kafin su zo ubangiji sai sai da shi ko ruwa ko ga hadisi Abdullahi bin Salam da muka karanta a jiya yana zuwa sai ya tambaye shi tambayoyi yana tambaya da ce Jibril ya gaya min dani wanda ke nuna maka cewa ana ba shi labari daga sama mazala mai gaskiya ne kuma shi din ba a masa ƙarya ba da dai sauran abubuwa wanda da kai ka lura za ka fahimci cewa wato mazala annabi ne na gaskiya kuma wannan ayoyi da ya zo da su ayoyi da suke na gaskiya a dakansa sannan a jikinsa shi kansa ginan na mutunci da yake da shi duk da za ka gani ba a baka sai duka yana da mutunci Umar da yana da mutunci wani yana da mutunci wani yana da mutunci amma in ka tsaya ka lamar zalala za ka ga akwai babbaci kuma tsakanin shi da sauran ƴan adam akwai wasu abubuwa da yake da su wanda za ka ga wala la budda ubangiji ba zai bar shi daya ba zai bar shi kawai haka ne ya tozata shi ba shi yasa lokacin da aka fara masa wahayi za ka ga wato Khadija da manzala ya runtuba wajenta cewa wata ya ga wani abin da ya bashi tsoro sai ce kalla yace a'a ubangiji bai taba tabar da kai ba kuwa har abada bai taba tabar da kai ba saboda abin da kake da shi na gidan mutunci saboda ya wani ya diya daga cikin alawomi da suke na gaskiyan annabaka na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala yace wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun ba ne kafirce ma ayoyin da kai muka baka ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai fasiki wannan fasiki ana magana wato fasikanci ba babban fasikanci karami ba wa shi da ubangiji ya fara yin dariya cewa ba ya kafuru biha ba ne kafircewa dai inda baka wannan fasikanci ne na kafirci ba fasikanci ne wato na karaman fasikanci ba wanda kawai mutum ya ce yayi kaman musulmi ya ce yayi zagi ko yayi ƙarya ko wani abu wannan karaman fasikanci ne kabira ce din kaza irin dunu amma ba ya cikin fasikanci ne ta dunci daga musulunci amma wannan amma ya kafuru biha ila fasiqun ana magana kafirai ne ya zama wato suka wato murna idan suka ce su gabaki daya sam atafau maza Allah ba wani alama da ya nuna cewa shi gaskiya shi annabi ne gaskiya shi su ba su gani ba shi yasa Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam yake cewa al-kadibu masu ƙaryata maza Allah ba ba su ƙaryata ba ba su kafircewa da ayoyin da muka sauka maka sai makareta ba su ko ba su wato koyi annabakanka mujahid yake asuna ba sa'a ubangiji wai haka dai wanda yana nuna kafirci wannan aya wannan gaba ta aya wannan qad anzalna ilayka ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun Muhammad ibn Isa sai al-Maghazi wasiyar ya rawaito da isnadin sa wanda yake akwai dan rauni yake rawaitowa daga Muhammad ibn Abi Muhammad Maula Zaid ibn Thabit daga Sa'id ibn Jubayr ko Ikrima daga Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas yake cewa wannan aya ta sauka ne a kan wani wato bayahudi a Madina da ake nashi Ibn Suriya al-Fatiyuni Ibn Suriya al-Fatiyuni wannan akwai Abdullahi ibn Suriya al-Fatiyuni wani wato bayahudi ne wanda da ta ya taba musulunta daga baya ya ridda saboda kawai manzo Allah wai yazo an zo wajen sa wani yayin zina ya taba aure sai ce aje jihi su yace a to wani ba san wannan dokar ba alhali sauran yan uwansa malaman yahudawa sun shaida cewa haka yake a cikin a tauran su aka kawo littafin a tauran aka karanta gaban manzo Allah Abdullahi ibn Salam ɗaya daga cikinsu wani ya dami yace to daga hannun sai gashi aya da mutazo amma wai wannan ayan ce dalilin da yasa yake wai shi bai dada ba dan me za a ce wato za a kashe wanda yayi zina shi ya daga cikin wanda ya daka lakkanawa wato daga cikin yahudawa wasu hujjoji wasu kalbalta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutunta da ba daga baya wai sai ya ridda to shi ne anan wato Abdullahi ibn Abbas yake cewa qala ibn suriya li rasulillah ibn suriya shine sai ya ce manzo Allah ya muhammad ya kai ma'aiki ya ce ya muhammad kaga mu ba za mu ce ba za mu tashi ba ta kadari yace ma ji'ta na bi shay'in na'rifuhu mu fa ba ka taba zuwa banda wani abu da in ka sani ba wanda yake na gaskiya Allah ta kanka wa ma azallahu alayka min ayatin bayyina mu Allah ta'ala ko kai mai sanar maka maka da wata aya ta yankan shakku ba falatabi'uka biha za mu bi ka saboda wannan aya din fa azallahu sai Allah ta'ala ya saukar wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun ba ne kafirce ma ayoyin da kai aka saka maka manzala sai fasikai sai kafirai to shi kaga Allah fa da cewa shi makareci ne kenan ƙarya yake saboda me yasa to Allah bai sallama musulunta me yasa musulunta me yasa wannan mai yahudin da mazala ya je waje sai yana rashin lafiya adali cewa ka ce la ilaha illallah sai ka zaba ba sai kalma da Allah sai ce a yi ma Abul Qasim biyayya sai ya ce na ce la ilaha illallah sai ya rasu mazala ya ce na goya ka tabbata ga Allah wanda ya tsaitar da shi daga wuta ko kamar da mazala ya faɗa to me yasa wannan mai yahudin suka musulunta kaga wannan ya sun musulunta ne saboda sun gaskiya da takansa bayan Salman al-Farisi ya musulunta Salman al-Farisi yayi kai yawo yayi daga wuri zuwa wuri daga nahiya zuwa nahiya daga turai daga ina ne daga gabashin duniya daga ina har ya zo ya dire a Madina yana jiran manzo Allah tun ka manzo Allah ya san ma manzo Allah wato anna taka sa fara ya zo ya zauna a wajen Madina din saboda yana jiran manzo Allah anan aka ce masa zai hijira yana zuwa kuma ya jarabta shi ya musulunta wato ya jarabta shi ya jaraba sai ya musulunta kuma daga baya to me ya sanya wannan da ayoyi ne ayi bayinat sadaka wannan abin da shi Ibn Suriya ya faɗa magana ce wacce take kifadi kamar dai wato wanda ubangiji ya nufate shi ba shi da arziki zaka same shi zaka ga shi duk abin da aka shiga ko cikin ruwa aka shiga zai ga an ce yace an taya masa da kura Allah ta'ala ta zahiru biha wastaqarta anfusuhu wa zulmu wa udwa sun kafirce ma wannan ayar suka gani kuru alhali kuma zuciyarsu san abin gaskiya ne ba wai ƙarya ne ba ina ganin saboda yanda lokaci yayi sai mu dakata anan insha Allah ta'ala abin da baka taji Allah ya ba mu dada أبدا ما كنت سألت الله ياتي منا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Naam. Wannan ba shi ne ba. Shi wannan maganan ganin magana yana gani ta baya kamar yadda yake gani ta gaba. Malamai sun masa bayani. Saboda wasu daga cikin hadisai da suka zo. Maza Allah ta rana yayi yana karatun Qur'ani sai daga cikin wata aya wasu ayoyi sai ya zama sun ta dan fuske shi bai karanta ta ba. To sai ya ji yana cewa a cikin mutane babu Ubay ibn Ka'ab. Babu Ubay ibn Ka'ab sai ya ce a ina nan gariya maza Allah ya ce ya baka tada ni ba bayan ka ji Qur'ani ya dan kuce mu. Suka ce to kaga wannan hadisi yana nuna cewa ba ko shi maza Allah ke ganin mutane da suke bayan shi ba. Wannan wani lokaci ne aridi, wani lokaci ne da ya bujiro. Ubangiji yayin da wato ya so saboda dalilin dalilai ya nuna masa in kai da shi wasu abubuwa da al'umma suke ciki sai su gaya masa kaman gaibi ne. Maza Allah ya ba kawai shi Ubangiji ke gaya mishi gaibi ba, amma kuma da yawa kuma ya gaya mishi. Da yawa ya gaya mishi, yana ga wani kawai ce ku je wuri kaza mace mai siffa kaza wa ya gaya mishi, Allah ya gaya mishi. Amma kuma ba kawai shi ba, wani lokaci ana iya zuwa masa ga wani mutum ya zo kuma bai san shi ba. Ana iya haka. Saboda haka magana cewa maza Allah yana gani har ta baya. Wannan ba a sake take ba gaskiya, wannan maganar ba a sake take ba, saboda wasu daga cikin nususu aka samu zala gashi wani na mishi a baya bai san wake masa ba. Aisha ba ta taba masa ba a baya ba, ta taba masa ba daddare ba ita. Sau duk wannan nususu sai an haɗa da su, ba a fahimtar hadisi guda ɗaya sai an ɗauko wancan duka an haɗe su da sai a fitar da wato fahimta guda ɗaya. Da ba su kamar yadda aka sani Al-Qadi Iyad mai Ashafa, tunda shi daga cikin abinda ya shar'anta ma kansa shine zai fito da wato duk wasu manaƙibi da kuma darajoji na manzon Allah. Duk kowanne wani lokaci yakan faɗi darajojin da aka dama malamai sun ittifaki da shi, wani lokaci kuma yakan faɗi wasu maganganu sai ka gani sauran malamai sun yi masa gyara a wasu wajeji, musamman abubuwan da yake wani lokaci duk daga shi babban malamin hadisi ne, amma sai ya tsaya ya kiɗa kuma maganganu na magabata sosai irin su Maliku. sai je can wani lokaci wasu mutane 400-450 ko 350 wasu malamai wanda an san su ma ba wasu ginanu ne a ilimi sosai ba, sai ya ɗauko maganar su sai kuma ya manta da su, wasu maganar magabata wanda kuma malamai sun ce ba daidai ne ba, ba kamar su irin su Imam Tirmidhi, su Shama'ilul Muhammadiyya ko kuma irin su Dalailun Nubuwa na Bayhaqi, za ka ga su sun maka su wato sun dabbace kansu da asalin maganganu na magabata sosai zuriya. Alayi hal dai Ashafa tafi ne mai kyau, littafi da ake amfana mu wa kanmu muna kanta da shi a cikin majalis din mu. Littafi ne wanda yake ya zuwa yanzu Ubangiji yana wato ya samu karbuwa. Kaga kuma kowane littafi ai kan ba Qur'ani bane, ana iya samu wani abu kaga ya dace wani abu bai dace ba. Daga cikin abin da bai dace ba wannan ya karamin abu ne, daga cikin abin da bai dace ba shine wannan ayoyi da Ubangiji ya rasa a masa wata wallahi fa Allahu anka, wanda ya rika yin takallufi wajen sai ya banka da ma'anar baki da ya ce ba su ga baki da wato ba Allah ta'ala ne yake ma annabinsa jan kunni a wasu abubuwa ba. To kaga wannan duk wannan ya wuta a zahirin Qur'ani. Qur'ani shi ya faɗa cewa manzo Allah ga abin da yayi, sai Ubangiji ya ce kakka ƙara, ai ka gaya mishi kakka ƙara. To kaga yana nuna maka cewa ba shi ake so yayi ba kenan a lokacin. To wannan dai ya daga cikin wasu dai abubuwa ne na Ashafa da ya kamata masu karantawa su fahimta. Ashafa ta bi ne mai kyau, amma kuma akwai wasu abubuwa da shi ma ba masu yi ba ne. Al-Qadi Iyad ina tsammanin ba na manta ba ƙani na biyar, ko ƙani na biyar ko ƙani na shida aka yi shi, ba wai mutum ne sahabi ba. Akwai abubuwa wanda masu kyau a ciki, masu kyan gaske, masu nagarta, akwai wasu abubuwa kuma da ba zai masa gyara. Insha Allah ta'ala. To assalamu alaikum wa rahmatullahi.